إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin sake halarta wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkam littafi wallafar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah karatun da muka saba gabatarwa mako a wannan masallaci dake cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katakun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 29 ga watan Zulhijja shekarun hijira 1446 wanda kuma ya dace da 24 ga watan 6 miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin Kitabul Hududi babin da yake bayani akan hukuncin wanda ya sha giya za mu tashi akan hadisi na uku hadithu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala fi sharibil khamri idha shariba fajliduhu thumma idha shariba fajliduhu thumma idha shariba thalithata fajliduhu ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري وانا حديثي عن ساموش دقى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه daga annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu qala fi sharibil khamri cewa annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi yace dangane da wanda ya sha giya idan shariba fajliduhu idan ya sha kubulale shi thumma idha shariba fajliduhu sannan idan ya sake ya sha kubulale shi thumma idha shariba thalithata fajliduhu sannan idan ya kuma ya sha karo na uku kubulale shi thumma idha shariba rabi'ata fadribu unuqahu to sannan idan ya sha karo na hudu to ku sauke wuyansa mana ku da kiyuyansa ku kashe shi Imam Ahmad ya fitar da hadisin cikin Musnad kuma wannan malai ya ce lafazin sa ne wal arba'atu hakan nan ashabu sunan al arba'a Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah wa dhakara Tirmidhi ma yadullu ala annahu mansukhun sai dai shi Abu Isa Tirmidhi ya ambaci wani batu da yake nuna cewa wannan hadithin mansukhi ne ma'ana an shafe hukuncin sa wa akhraja dhalika Abu Dawud sarihan 'an az-Zuhri Abu Dawud ya fitar da wannan batu na shafewan kamma sarihan a fili 'an az-Zuhri daga Ibn Shihab az-Zuhri Allah ta'ala ya ji kan malamai wannan hadisi kamar yadda malam ya kawo shi a wannan babi yana magana ne akan mashayin giya mudmin wanda ya tabbata ya sha giya fiye da sau daya. Idan ba ku manta ba a can babin da ya gabata na halin mai sata barawo shi ma mun yi karatu akan hukuncinsa idan yayi aka yanke masa hannu ya kuma yayi aka yanke hannu ya kuma yayi yaya za a yi da shi. To haka shi ma mai shan giya. To mala ya kawo wannan hadisin domin bayanin abin da ya zo dangane da yadda za a yi da mai shan giyar da yake dainawa. Karo na farko an sani bulala ce, kuma ya gabata a karatunmu na zaman da ya gabata sabanin malamai akan yawan bulalan nan 80 ne ko 40. To ala ayi halin idan ya sha za a yi masa wannan hukunci na abin da ya cancance shi na haddi ko bulala 80 ko 40 ya danganta da fahimtar masu hukunci. Sannan idan ya sake ya sha aka ce ku bulale shi, wato a kuma yi masa dai wannan bulali hukuncin haddi, idan ya kuma ya sha karo na uku ku masa bulala ta haddi, amma fa idan ya kuma ya sha karo na hudu ku kashe shi. To wannan hadisi da malam ya kawo yana ishara zuwa ga cewa akwai zantuka kan cewa wannan hadisi ne shafaffe, ma'ana an shafe hukuncin da ya kunsa na maganar kisa. Maganar bulala dama sanannen abu ne, wannan shine hukuncin asali wanda ya sha giya a masa bulala haddi bulala 80 wajen jamhurin malamai kamar da ya gabata. Daga wannan shi ne hukuncin wanda ya sha giya sawa'un sau ɗaya ya sha ko ya fi sau ɗaya. Sau ɗaya aka kama shi ko ya wuce sau ɗaya ana kama shi. To amma yadda batun yake shi ne yadda sabon hukunci ya zo shi ne maganar idan ya kai karo na hudu a kashe shi. To malam ya ce al-Imamu Tirmidhi Abu Isa a cikin sunan na Tirmidhi kamar yadda ya saba yin ta'alikat akan wasu hadisai ko babubbuka. To kamar haka ne akan wannan hadisi sai yake yin magana wacce take nuna cewa hadisin wato wannan hukuncin na kashewa idan mutum ya sha giya karo na hudu an shafe shi. Idan an shafe shi ma'ana kenan yabqa ala al-hukm al-awwal, yana nan akan hukuncin farko na bulala. Ko sau ɗari ya sha, sau ɗari zai sha, sau ɗari ko za a yi masa haddi na bulala ba maganar kisa. Malam yana ishara zuwa ga hadisin Tirmidhi, ai zuwa ga faɗin Tirmidhi, wa innama kana hadha fi awwalil amri thumma nusikha ba'd. Malam Tirmidhi ya ce wannan fa ya kasance ne a farkon lamari, da haka ne hukuncin wanda ya sha giya karo na hudu kashe shi za a yi, thumma nusikha ba'du, amma daga baya an shafe. Wannan magana ita ce malam Tirmidhi ya faɗa, wacce malam Ibn Hajar yake ishara zuwa gare ta. Al-Imam an-Nawawi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin sharhin Muslim shi ma sai yake cewa hadhal ladhi qalahu Tirmidhi, wannan zancen da Tirmidhi ya faɗa kan cewa wannan al'amari an shafe shi, fi hadithi sharibil khamri, dangane da hadisin wanda ya sha giya idan ya sha na hudu a kashe shi, huwa kama qalahu, Malam Nawawi yace kamar yadda Tirmidhi ya faɗa haka ne an shafe wannan hukuncin na kisa. Wa huwa hadithun mansukhun, yace hadisi ne shafaffe, dallal ijma'u ala naskihi, ijma'in malamai yayi nuni zuwa ga an shafe maganar kisa. Wannan matsala ce wacce malamai suka yi sabani a kanta, cewa wanda ya sha giya karo na hudu za a kashe shi ne ko an janye maganar kashewa daga baya. Wanda jamhurin malamai na musulunci sun tafi akan wannan fahimtar da malam ya kawo, cewa an shafe maganar kisa. Don haka duk lokacin da ya sha giya aka kama shi ya tabbata ya sha giya, za a yi masa bulalan nan da ta tahaddi, bulala 80, an shafe maganar kisa. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, wanda ya hada da Hanafiya da Malikiya da Shafi'iya da Hanbaliya. Amma mazhab Zahiriya wa ala maqdamihim Abu Dawud, Dawud al-Zahiri alayhi rahmatullah, sun tafi akan cewa hukuncin kenan kisa, idan ya sha karo na hudu to za a kashe shi ba fashi, kuma wannan kashe shin wajibi ne kamar yadda bulala ta haddi ta wajaba a kansa idan an kama shi ya tabbata. To haka idan ya sha karo na hudu kisa ya wajaba a kansa saboda wannan hadithu. Yayin da wasu daga cikin maluma, wanda shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, suka tafi akan cewa asali bulala ne, kisa kuma ta'aziri ne, idan shugaba ya ga bukatar haka. Wato kisa idan mai shan giya ya sha giya karo na hudu, to idan shugaba ya ga bukatar kawai a kashe shi, to a kashe shi saboda wannan hadisi. Idan kuma shugaba ya ga cewa a'a, abin bai kai ga haka ba, don haka ba za a kashe shi ba, to al'amarin yana gare shi. Don haka ita maganar kisa ba kwata-kwata an batta ba ne, amma ta koma ne zuwa ga zaɓin shugaba, shi ne zai karanci yanayin da wadda al'amarin ya shafa ya masa abin da ya dace. Jamhurin malamai da suka tafi akan cewa babu kisa, an soke kisa, sun yi riko asali da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: at-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tarih li dinihi al-mufariq lil jama'a. Manzo alayhi salatu wassalam yace jinin musulmi baya halatta sai ta dalilin abubuwa guda uku: ko dai ma'aurachi da ya zina, ko kuma wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi, ko kuma wanda ya ridda ya bar addininsa. Wanda mun karanta wannan hadisin a farkon Kitabul Hudud, suka ce wannan hadisin yana nuna cewa babu wani hukuncin kisa akan mai shan giya, domin an faɗi waɗanda hukuncin kisa ke hawansu a wannan hadisin na Abdullahi da Mas'ud. Inda mashayin giya akwai hukuncin kisa a kansa, da shi ma an lissafa da shi. Sannan kuma sai suka ƙara da hadisin da malam yake ishara zuwa gare shi a ƙarshen batun sa da yake wa akhraja zalika abu daud sarihan an az-zuhri abu daud ya fitar da batun shafe kisa daga al-imam az-zuhri ibn shihab ishara zuwa ga hadisin kubaisa ibn zu'ayb cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sharibal khamra fajliduhu fa in aada faqtuluhu thumma utiya bi rajulin qad sharibal khamra فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده سيأتي فرفع القتل وكان رخصة واتو Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sha giya kubulale shi in ya kuma ya sha kubulale shi in ya kuma ya sha kubulale shi in ya kuma ya sha na hudu ku kashe shi sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ya sha giya yasa aka masa bulala aka sake dawo da shi karo na biyu yasa aka masa bulala aka dawo da shi karo na uku yasa aka masa bulala aka dawo da shi karo na hudu da sai yasa a masa mai a kashe shi sai yasa aka masa bulala ubai sato sai yace farufi alqatlu sai aka dauke maganar kisa wa kana rukhsa hakan sai zama rangwame ga al'umma jumhurin malamai suka ce wannan dalili ne a fili da yake nuna cewa an dauke maganar kisa an dauke maganar kisa sannan suka yi martani ga waɗanda suka tafi akan cewa duk wanda ya sha giya karo na hudu wajibi ne a kashe shi jumhur suka yi masa martani suka ce na farko bayan shi wannan hadisi da kuke dogara da shi mansuhi ne sannan na biyu in ma hadisin yana nan to isnadin sa akwai matsaloli da ba za su bashi yayi ya rinjayi ingantattun hadisai ba musamman hadisin Abdullahi dan Mas'ud da suka ambata sannan kuma suka ce matanin sa yazo da ittirabi akwai lokacin da yazo in an sha karo na uku ne za a yi kisa akwai lokacin da yazo in an sha karo na hudu ne za a yi kisa akwai kuma lokacin da yazo in an sha karo na biyar ne za a yi kisa suka ce wannan ittirabi ne wanda zai hana hadisin wato yunkuri har yayi tasiri wa in kana suma sun yi wa jumhurin raddi da hanyoyin raddi da dama domin ita kanta da'awa ta nafsi tana buƙatar dalili cewa wannan hadisin hadisi kaza ya shafe shi yana buƙatar sanin tarihi yaushe aka faɗi maganar kisa a cikin wannan hadisi na Muawiya yaushe ne kuma aka faɗi batun hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa la yashillu damu ri'in muslimin illa bi ihda salatin wanne ya riga wani ballantana mu iya aunawa ayi maganar nasu sannan kuma idan za a koma babi na umumi da khususi to nan ma ai za a iya cewa hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yace la yashillu damu ri'in muslimin illa bi ihda salatin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعه to ai zai iya yiwuwa abu zai hana zuwan na hudu ba wani dalili ya zo da na hudu kamar yadda waɗansu dalilai sun kakkara waɗanda suka cancanci a kashe su ba iya waɗannan guda uku ba da amsoshi da malamai suka babbayar wadda duk wanda ya nutsu ya fahimci ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wanda suke kan irin ra'ayinsa zai ga cewa ra'ayin ya fi dacewa da daidai wato wannan kisa maimakon a ce an soke shi ne gaba daya ya zama ijtihadi ne na shugaba domin lura da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci masu shan giya idan a wannan hadisin ya ce idan mai shan giya ya sha karo na hudu a kashe shi ga wani hadisi kuma an zo da wani ya sha karo na hudu amma bai kashe shi ba sai ya sa aka sake mar bulala ga can wani hadisi kuma an zo da wani mai yawan shan giya ana ce da shi himar manzon Allah sallama ya sa aka masa bulala aka dawo da shi ya sa aka masa bulala ya dawo da shi aka sa masa bulala ya sa aka masa bulala aka dawo da shi har wani cikin sahabbai yace ya ma'aikin Allah wani cikin wasu daga cikin sahabbai suka ce wannan kan Allah ya tsine masa albarka an faye zuwa da shi ya sha giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kar ku tsine wa dan uwanku yana son Allah da manzansa to kun ga mudmin ne mai yawan shan giya ne an masa bulalar an masa bulalar an masa bai bari ba maimakon ma a ce a kashe shi sai aka ce yana son Allah da manzansa duka wannan yana nuna cewa wato al'amarin kenan yana ga shugaba ya duba ya ga wannan wanda ake kawo shi shagiyar cewa ya shagiyar ya duba al'amarinsa ya duba yanayin halin da ake rayuwa ya ga irin matakin da zai dauka a kansa idan irin wanda kashe shi shefa alheri ne sai ya kashe shi idan irin wanda yake da uzuri ne akwai wani matakin da za a iya dauka a kansa wanda ba kisa ba kuma wanda zai yi maganin abin da yake yi to sai ya dauka amma asalin abin da ya tabbata babu sabani a kansa shine maganar wato hukunci na bulala in banda sabanin da wasu suke ganin haddi ne ko kuma ta'aziri ne kamar da muka karanta a karatun da ya gabata al-imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana tare da ra'ayin jumhurin malamai da yake cewa la na'lamu ahadan min ahli al-futya yukhalifu fi anna man uqima alayya haddun fi shay'in arba'a marratin thumma utiya bihi khamisatan aw sadisatan uqima dhalika al-haddu alayhi wa lam yuqtan wa fi hadha dalilun ala anna ma ruwiya 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama in kana thabitan fa huwa mansukh Imam Shafi'i yana cewa la na'lamu ahadan min ahli al-futya ba mu san wani ba daga cikin malamai da suka kai a tambaye su su bada amsa yukhalifu fi anna man uqima alayhi haddu fi shay'in arba'a marratin wanda yazo da wani safani akan cewa duk wanda aka tsayar masa da haddi akan wani laifi har karo hudu thumma utiya bihi khamisatan sannan aka zo da shi karo na biyar aw sadisatan ko aka zo da shi karo na shida uqima dhalika al-haddu alayhi ba mu san wani sabani ba kan cewa wannan haddin da shi za a kuma a tsayar masa an zo da shi yayi na biyar an zo da shi yayi na shida yace ba mu san wani sabani ba kan cewa wannan haddin da shi za a kuma yi masa walam yuqtal ba za a kashe shi ba sauran da yayi zina aka masa bulala 100 aka sake samun sa yayi zina 100 za a kuma a masa aka sake samun sa yayi zina wannan din za a amar na hudu na biyar na shida Imamu Shafi yace ba mu san sabani ba akan wani hukunci da za a masa ba wannan wanda aka zo da shi yayi kadafi aka mar bulala 80 na kadafi ya kuma yayi kadafi aka zo da shi 80 karo na uku, tamanin karo na hudu, karo na biyar, haka hukuncin yake. Yace ba mu san wani hukunci ba bayan wannan, kuma ba mu san wani wanda ya saba ba kan wannan. To kamar haka ne mai shan giyawa, shi ma ba kashi shi za a yi ba. Yace wa fi hadha dalilun ala anna ma ruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, yace cikin wannan kuma akwai dalili abun riska kan cewa abin da aka rawaito daga annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi, in kana sabita akan maganar kisa, kisan wanda ya sha giya karo na hudu, in ma ya tabbata fa huwa mansukhun, malan Shafi'i yace to shafaffe ne. Don haka a takaice malan ya kawo wannan hadisin ne domin tattauna wannan mas'ala ta cewa wanda ya sha giya karo na hudu kashe shi za a yi ko bulala za a ci gaba da yi masa. Zance mai inganci bulala za a ci gaba da yi masa, ba maganar kisa, sai dai idan shugaba ya ga cewa wannan ya cancanci a kashe shi, to yana iya masa hukuncin kisa da siyasa shar'iyya, ko hukunci na siyasa shar'iyya wanda yake komawa zuwa ga ijtihadin shugaba saboda tafiyar da al'amarin wato security a cikin al'umma. حديثي نقبا دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وانا حديثي أنكر دقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه, idan ɗayanku zai yi duka to ya nisanci fuska, idan ɗayanku zai yi duka to ya nisanci fuska. Wannan hadisin yana Bukhari da Muslim. Sai dai wannan lafazin lafazin Muslim ne, shine yake da riwaya idza daraba ahadukum, amma galibin riwayoyin Bukhari da Muslim din idza qatala ahadukum, idza qatala ahadukum falyattaqil wajha, a wata riwayar kuma idza qatala ahadukum akhahu falyattaqil wajha, idan ɗayanku wato zai yaki dan uwansa to ne sanci fiska. Kaga idan ɗayanku zai yi yaki, riwayar da bata ce akhahu ba, idan ɗayanku zai yi yaki ne sanci fiska. Kaga wannan ya hada kowane irin yaki, amma idan aka ce idza qatala ahadukum akhahu, idan ɗayanku zai yaki dan uwansa, to wannan kuma yana nufin idan dalili ya kama zaka horas da wato dan uwanka musulmi ta hanyar duka ka kiyaye fuska. To shi yasa riwayar da ta zo idza daraba ahadukum akhahu ko idza daraba ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayanku zai yi duka kiyaye fuska, to wannan lafazin ya fi gamewa. Bewa shi yasa shi ma malam ya ainihin wato ya lafazin ya ja hankalinsa, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayanku zai yi duka, wannan dukan sawabun na yaki ne ko kuma duka ne na haddi ko kuma duka ne na ta'ziri ko duka ne na ladabtarwa, duka ya shiga cikin ma'anar duka. Kaga sabanin idan kace idan idza qatala, idan ka taka lafazin akan qatala, to kaga shi mafi karancin ma'anar sa fada ne, amma daraba shi kuma ma'anar ta fi qatala faɗi. Wannan shi ja hankalin malam. To wannan hadisi kamar yadda muka ganshi yana magana akan a kiyaye fuska wajen duka. Ka iya cewa me yasa malam ya kawo wannan hadisin a wannan babu? Mu da muke magana akan mashayin giya a masa bulala, to me ya kawo magana kuma dukan fuska? To anan amsarka ita ce abin da malamai suke cewa. Kasancewar haddin wanda ya sha giya shine duka ko bulala. Kuma a wajen wasu malamai har yanzu dukan horon wanda ya sha giya bai takaita a iya tsuma giya ko durana ba. Horon wanda ya sha giya yana iya a yi shi da bulala, ana iya yin sa da takalmi, ana iya yin sa da wani da wata ƴar tukar tufafi ko na makamancin haka. Kamar da yazo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa cikin mu akwai mai duka da takalmi, cikin mu akwai mai duka da hannu, cikin mu akwai mai duka da tufafi. Sannan horon wanda ya sha giya ba lalle ne daga jallad ba. Akwai da ake cewa jallad shine wanda aka dora masa alhakin bulala, wato shine wanda alkali yake bashi umarnin ya bulali waɗanda suka cancanci a bulale su, ko sarki yake sa yayi bulala waɗanda suka cancanci a bulale su, shine jallad. To horon wanda ya sha giya ba lalle ne ya zama wani mutum ɗaya ne zai bulale shi ba, saboda lura da waɗansu hadisan kamar da na ambata daga Abu Huraira ya zuwa da mun karanta wancan satin, wa minna ad-daribu bi na'alihi wa minna ad-daribu bi yadihi wa minna ad-daribu bi thawbihi, cikin wako wanda yake duka da takalminsa, wani da hannunsa, wani da tufafinsa. Kaga kenan ba mutum ɗaya ne mai dukan ba. To tunda ba lalle ne horon wanda ya sha giya sai da bulala ba, sannan ba lalle ne horon wanda ya sha giya a ce mutum ɗaya ne zai aiwatar da shi ba, to akwai buƙatar a ja hankalin masu horon cewa duk wanda zai sa hannu wajen dukan mashayi yake yayi fitka. Wannan ita ce munasabar da ta sa malam ya kawo hadisin a wajen. Duk wanda zai shiga cikin tawagar masu horar da mashayin giya to ya kiyaye fiska. Sannan kuma lura da umumin lafazin hadisin, idza daraba ahadukum, idan ɗayan ku zai yi duka, to hadisin umumin sa ya nuna bai takaita a iya maganar wanda ya sha giya ba, a dukkan wani duka da mutum zai yi. Sawa'un na haddin ne irin na giya, irin na shan giya, irin na zina, irin na kazafi, ko kuma duka ne irin na ta'aziri. Alkali ya ce a yi masa bulala 12 ko bulala 20 ko bulala 30 ko bulala 7, ko kuma irin na ladabtarwa, kamar yadda miji zai yi wa matarsa sakamakon nushuzi, ko kuma uba zai yi wa ɗansa da ya shekara 10 sakamakon kin sallah. Wannan duka da duk wani irin duka ko wani iri ne, doka ce ta shari'a cewa a kiyaye fiska, a kiyaye fiska. Sawa'un da bulala za a yi ko da hannu za a yi, ko da takalmi za a yi, ko da ice, ko da ko menene ma mutum zai yi dukan, ba ina nufin cewa ya halatta a yi duka da waɗannan ba. Ba mai hankali da zai halatta duka da ice. To amma wani in ya tashi yin dukan ai haukacewa yake, duk abin da ya larima kawai dukan yake yi da shi. To daga nan kuma ya karya dokar shari'a cikin abin da zai yi duka da shi, sai kuma ya kiyaye doka ta gaba ta nisanci fiska. Ko kwanan nan bai fi wuce sati 2 ba, wani ɗan rikici ya faru da wani yaro da wata mata da ya ɗauki makami, gatari ko magirbi a hannunsa haka sai kawai ya daidaici nan dinta mara fiskarta sai kawai da ci gefen fiskarta wurin da masu mari suke yin mari kawai sai ya caba mata ya rushe wajen gaba daya ya fasa shi ya huda shi kaga wannan shi kansa makamun ba makamun duka bane wannan na kisa ne ba na duka bane sannan kuma ya nufi fiska to kaga laifukan da yawa ga boran da irin su ya baci kuma zaka ga magidanta ne ma matayensu sai ya daga hannayensa hannunsa sai ya wanka mata mari akwai masu saurin duka kuma dukan nan mari a fiska wani kuma hannu zai dunkule in ya dunkule hannu fiska kawai zai nema ko hanci ko ido ko fiska kawai zai nema kaga duk waɗannan sun saba wa baban Kasim alaihi afdalus salatu wassalam baya halatta duka a fiska malamai suka ce saboda wannan fiskar tana da waɗansu khasiyat waɗansu abubuwa da take banta da su wanda sauran gangan jiki bai ke banta da wannan ba daga ciki ita fiska ita ce matattarar kyau kyan mutum surarsa tana fiskarsa to ne za ka yi mamakin namijin da zai daga hannu ya mari matarsa saboda butulci da rashin cika alkawari da kuma karancin mutunci saboda duk wanda kaga ya auri mace to fiskarta ya fara gani har ya je yana son ta fiskar da ta kiraye ka zuwa ga santa yanzu kuma ita za ka yi wannan martani mara kyau na cin mutunci da cin zarafi baka yi kanka adalci ba kai ma baka mutunta kanka ba saka ko waɗanda suke saurin kaiwa mari a fiska to fiskar nan ita ce matattarar kyau idan a wajen marin nan aka je aka kumbura ta to kaga matar taka idan ta kumbura ta yi suntum haka nan ya kumbura lebe ya yi tsuku-tsuku hanci ya yi falo-falo ido ya kumbura ya yi wani iri kaga daga nan za ka fahimci cewa ka tauye kanka wal'alla wani dukan ma ya yi sanadin batan can saboda in dukan ya yi tsanani ya fasa wani waje ko ya kumbura wani waje ko ya barka wani waje aka je aka yi dinki aka yi waye to shi kenan sai ya zama wannan kyan ya canza ya zama wani iri ko ido ya yi ciwo sai ya juya ya yi harari garke shi kenan don haka ba daidai bane ba shi yasa shari'a ta hana zane a fiska alwashmu zane a fiska a kwarzana ko a baki ko a fiska ko a goshi ko a ko ina ne zane a fiska fasa fiska da huda ta duka shari'a ta hatta hujin hancin nan da mata suke yi hujin kunne shi suke da izinin yinsa amma na hanci ba su da izinin yinsa saboda fiska tana da alfarma kunne yana tare da kai ne kai kuma ana iya barin gashi ana iya aske shi amma hanci na tare da fiska sannan kunne bisa al'adar mata tun kafin zuwan musulunci malankayar ado ne. Don haka sai aka yi musu rangwame za a iya ci gaba da wannan ado nasu, amma hanci babu dalilin kudar shi. Saboda fiska ce, ita kuma fiska ba a keta ta. Matattarar kyau ce. Sannan na biyu suka ce fiska wuri ne mai taushi, wuri ne wanda yake da saurin jin rauni. Saboda fiska tana makotaka da kashi da wuri, ba ta da nama mai yawa kamar sauran jiki. Sannan kuma idan an keta yar fata da ɗan naman da yake fiskar, to za a iso wuri ne mai hatsari. Don haka sai ya zama shari'a ta yi iyaka a kiyaye ta. Saboda yi mata rauni ba kamar yi wa sauran sassan jiki rauni ba ne. Yasa da shari'a ta tashi ambaton diya na rauni, sai ta ambaci diya na raunuka waɗanda suka shafi kai. Su addamiga, su almunkasira, su alma'amuma, su alja'ifa da sauransu, dukkan raunuka ne waɗanda suke da alaƙa da kai. Saboda rauninka faso na ka ya fi rauni ko faso na gangar jiki muni da kuma hatsari. Saboda rauni da tafshi da fiska take da shi. Na uku suka ce kasancewar fiska kuma wato matattara ce ta hanyoyin sadarwa. Fiska matattara ce ta hanyoyin sadarwa. Ɗan adam yana da hanyoyin sadarwa kala biyar: da taɓawa, da ji, da gani, da ɗanɗano, da tunsuna. To kaga ji, da gani, da ɗanɗano, da tunsuna duka suna fiska. Ko da dai ji yana kunne, amma kunne yana makwasaka da fiska ne. Sannan wani ta'addancin da za a yi wa fiska, akwai yiwuwar ya tafi zuwa ga kunne. So akwai yiwuwar idan wasu suka samu dama, to sa iya wajen dukan fiska su yi sanadin gani, ko su yi sanadin lalata wa mutum senso na shinshina, ko su lalata masa harce ko haƙora, ko kuma su gurɓata masa ji. Don wani naushin aka kirɓa wa mutum aka same shi a marar fiska, akwai yiwuwar kawai dinga jin dum daga nan ya dume. Da haka a hanyoyin sadarwa da mutum ke da shi guda biyar, guda huɗu a ciki suna fiska da alaƙa da fiska. To kaga kenan fiska wani guri ne da yake da buƙatar a yi tattalinsa. Domin ya tattara abubuwan da sauran sassan gangar jiki ba su tattara ba. Sannan na huɗu suka ce fiska alfarma ce. Fiska alfarma ce ta mai ita. Akan ga fiskar mutum a aikata abin da ba a yi niyya ba. Akan ga fiskar mutum a haƙura da abin da aka yi niyya. Akan ga fiskar mutum a ji farin ciki. Fiska tana da wata alfarma ta musamman. Ka iya cewa fiska tana wakiltar sauran gaban mutum gaba ɗaya. Fiska tana iya ba da labarin zuciya. tana isar da sakon abin da yake zuciya. Don haka sai kaga wato fiska ta tattare wato mutum gaba daya. Allah subhanahu wataala a zatinsa mai tsarki ya tabbatar da yana da fiska irin tasa mai tsarki da buwaya. Wani lokaci Allah subhanahu wataala yakan ambaci fiskarsa yana nufin shi kansa. Sai yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Duk wanda ke ban kasa zai kare. Sai fiskar Ubangijinka ita ce mai wanzuwa. Kaga fiska ana nufin me? Ana nufin zati. Ana nufin zati wato Ubangijinka. To Allah shi kansa yake nufi Allah, amma yace fiska saboda darajar da fiska take da. Haka fiska makruma ce ga mai ita da sauran dalilai da malamai suka ambata wanda ya sababa aka martaba fiska, aka hana kaiwa duka a fiska. Duk wanda yake aiki da ilimi ya san abin da yake a musulunci, to ya kiyaye fiska a wajen duka. Tsawon yaro za a daka ko babba, kuma akan kowane irin laifi. Tunda malam ya kawo wannan hadisin a babin haddi, to fa ka fahimci cewa idan haddi bai sa an daki fiska ba, to kai dan laifin da aka yi maka bai kai ya sa ka daki fiska ba. Da haka a kiyayi dukan fiska, ko yaya rai ya faci a kiyayi dukan fiska. Allahu ta'ala a'lam. Hadisi na gaba daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama la tuqamul hududu fil masajidi. رواه الترمذي والحاكم. ما لا ينتهي عن كربو حديث دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الله يقرأ موسى زاد شيء دا بابنسا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تقام الحدود في المساجد باء سيد حدوجي أتكم مسلاتي. الترمذي رويت وانا حديثي دكما الحاكم. Wannan hadisi mala ya kawo shi shima a babin da yake batun hukuncin mai shan giya wanda yake da alaka da masallaci. Wani lokacin wannan hadisi wasu malamai sukan kawo shi a babin masallatai, kamar yadda shi ma malam din Ibn Hajar din ya kawo shi a babin masallatai da makaranta sama da shekara goma da suka wuce. Ya kawo shi a babin masallatai, amma daga Hakim Ibn Hizam. Yanzu kuma ya kawo shi a babin hudud, amma daga Abdullahi dan Abbas. Yana akwai hadisin daga Hakim Ibn Hizam, akwai shi kuma daga Abdullahi dan Abbas. Haka a Ibn Abdul Hadi a cikin kitabul Muharraf المحرر في الحديث شيما يا كاون شي daga Hakim Ibn Hizam شيما باب المساجد شيما اكن باب المساجد اما dai da yazo babin hudud bai kawo shi ba tunda ya riga da yayi magana ya kawo shi to babu kasa ya sace kawo shi a babin hudud tunda zancen daya ne in banda dai kawai a can a babin masallatai za a mai da hankali ne akan wato martaba masallatai, lura da martabar masallatai, yasa za a kawo shi a can. A babin hududi kuma lura da shi kansa haddin, da yanayin yadda yake bai dace da wuri irin masallaci ba, kamar yadda cikin Manarus Sabil kuma haka yake cikin Irwaul Galil na Malam Albani Allah ta'ala ya masa rahama. Shi kuma hadisin ya zo ne a babin hudud, kitabul hudud. To haka ne, almuhim malam ya kawo wannan hadisin a wannan waje domin ya nuna mana cewa masallaci ko kuma haddi bai dace da wuri irin masallaci ba, saboda kamar abinda yadda malamai suke faɗa, shi haddi ba ka raba yinsa da hargowa, ko wanda za a yi masa haddin a yi taskare tare da shi, tun ana yi idan an yi 10-15 ya ware ya tashi a ta tare tare kamowa kutare can sai zama masallaci ya zama wani dandali na kamo rikeshi. To bai dace da masallaci ba ta wannan fiskar. Sannan haddi idan ya kama da hadda yanke hannun barawo misali, to wannan akwai zubda jini, to bai dace a zo a yanke hannun barawo a masallaci ba. To kar a kalli cewa haddi ibada ne, amsa dokokin Allah ne, tunda haka ne to ya fi cancanta a yi shi a masallaci. A'a, ai jima'i ma ibada ne, amma ba mai hankalin da yake a masallaci wai dan kasancewarsa ibada. Don haka masallaci wuri ne da ya fi dacewa da sallah da ambaton Allah da kuma hidimomi na nutsuwa, ba irin haddi ba. Ubangiji ta'ala yana cewa fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Ɗakunan Allah ko gidajen Allah da suke su ne masallaci, nan Allah ya yi izinin a ɗaukaka, a ɗaukake su, a ambaci sunayensa. Don haka masallaci wuri ne da ya cancanci ɗaukakawa fiye da duk wani zikiri da za a ɗaukaka a gari, da ya cancanci tsaftacewa fiye da duk wani zikiri da za a tsaftace a gari, kuma guri ne wanda ya cancanci aminci fiye da duk wani zikiri da za a amintar a cikin gari. Wannan hadisi malam ya kawo shi tare da cewa malamin hadisi da yawa sun raunana hadisin, amma Malam Albani a cikin Irwaul Galil ya hassana shi ya ce hadisi ne tunda yana da shawahid da mutaba'at. To lura da shawahid ɗinsa da mutaba'at ɗinsa, hadisin ya inganta a matsayin hujja, don haka ya inganta shi. Ala ayyi halin, wannan shine mawdu'in hadisin, kuma ita ce mas'ala guda ɗaya da ke cikin hadisin ba ta da faɗi da yawa, in banda ya zo cikin riwayar hadisin Abdullahi ɗan Abbas ɗin, wala yuqtalu walidun biwaladi, kuma ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa. Wannan mun karanta a baya. Shi kuma cikin hadisin Ibn Hizam, shi kuma ya zo la tuqamul hududi fil masjidi wala yustaqadu fiha, ba a tsayar da haddodi a masallatai, kuma ba a ɗaukar fansa a cikin masallaci. Allahu ta'ala alam, saboda ƙurewar lokaci kuma za mu tsaya daga kan wannan hadisi sai Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba, sai mu tashi kan hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abinda muka yi daidai, abinda na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Wannan yana cewa mallan dan Allah a taimake mu da addu'a. Mun samu aiki a gidan nan amma ba a fara biyan mu ba. Iyalai sun shiga takura a taya da addu'a, Allah ya sa asibiti su biya mu domin ciyar da iyalai da iyaye. Allah madaukakin sarki ya sa a biya ku, Allah ya sa a gaggauta samun mafita da kuma tsara yadda za a biya ku. Gabanni da suke jagorancin wannan al'amari, Allah ya ba su ikon gaggauta biyan ku. Na? A ba ruwanka da wannan. Abinda aka tambaye na zan shigo da abinda ba a gaya mun ba. To addu'a ce a janye kenan. A to wanda yake a maza addu'a, ai addu'a za a maza. Yawwa. Ba korafi yace a kai ba ai. Ko? Addu'a yace a maza. Wannan yana neman bayani a takaice yadda malaman musulunci ke rufe zance to ko wata mas'ala bisa jinjinawa kan hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani, Allah ya masa rahama, ya inganta. Ma'ana menene sirrin ingantawa Albani? Ban gane me kake so kace ba gaskiya. Ban gane ba. Wannan yake cewa gaskiya ya ilmantu sosai game da jawabi da ka gabatar kan alfarmar fiska. Sannan ɗabi'ar mutanenmu kan keta alfarmar fiska suna kwaikwayo ne daga matsala ta sharrin kallon fina-finai. To haka dai ka fahimta. Amma asali ɗabi'a ce ta mutane. A ce ta ga shari'ar ma ta yi magana a kan fiska. Wadda baya kallon fimfin ma yana da sauran hannuwa fiska. Ɗabi'a ce ta mutane. Saboda fiskar nan ne mai dukan ya fi kusa da ita, sannan kuma shi a fahimtarsa nan ne zai fi ji da wuri. Saboda idan ka ɗaga hannu yanzu masu yin mari a fiska, in wani wuri za su daka a jiki ba fiskar ba, ba lallai ne a ji kamar da za a ja fiskar ba. To ɗan adam ɗabi'arsa ta riga ta gwada masa haka. Amma fina-finai ai ba kowa ne yake kallon fim ba. Daga cikin masu duka a fiskar ba kowa ne yake kallon fim. Wani ba abin da ya haɗa shi da fim, amma kuma wuya ne ransa ya ɓaci zai kai hannu zai kai fiskar. Yana neman ƙarin haske kan yanayin da ake sanya gajarta karatu a salatul ghadati saɓanin yanda tsawaita karatun aka saba, duk da cewar an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gajarta karatun kamar maimaituwar suratu Izazil raka'ar farko da ta biyu da kuma Falaki da Nasi raka'ar farko da ta biyu. To ire-iren waɗannan abubuwan bai kamata su rika sa ku ciwon kai ba, saboda masu sauƙi ne a shari'a. Magana ake ta tsawaita sallar asuba. Asali sallar asuba tsawaita ta ake. Amma idan liman ya ga zai gajarta ta saboda wani dalili, to shi kenan. Ba sai shari'a ta ce dalili kaza ba. Yanayi kawai ya karanta shi ko hadiri ya ga ya taso ma zai iya sallarsa takaitacciya a sallame a ta. Ko zafi ya ji a masallaci an ɗauke wuta babu fanka ana zafi, zai iya takaita sallah a tafi. To al'amari ne da yake koma zuwa ga liman, ba shari'a ce ta ce lokaci kaza ne za a gajarta ba, tunda hadisan da ka samu din duk ba da kiyama dalilin da ya sa Annabi ya takaita. Kawai don ya nuna halacci hakan din ne. Wanda dalili ya kama ko ba dalilin ma, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halaccin hakan shi ke, ko ba dalilin ma sai a yi.
dai sallah ce ake Fatiha da sura shine abin da ake bukata shi tsawaitawa kyautatawa ne
abokai ne suka karbi aron buhun shinkafa 10 a wajen abokin su lokacin farashin kowane buhu naira 57,000 lokacin da suka yanke tasu shinkafar za su biya farashinta naira 35,000 ne zuwa 7,000 menene hukuncin biyan bashin za su biya adadin yawan buhunan da suka karba ne ko kuma za su biya adadin yawan kudin buhu 10 da suka karba ne akan farashin 57,000 to kace menene hukuncin biyan bashin hukuncin biyan bashin wajibi tunda ba kayan su bane a rasu kai wajibi sannan wace hanya ta wace hanya za su biya ta wace suka karba hanya da suka karba ita za su biya shinkafa ce buhu 10 naka shinkafa buhu 10 za su kusa haka tsarin yake ba za a zo yanzu saboda wai farashin shinkafa ya sauka sai ta koma kudi ba ai bashi yawa bashi bashi ne ba sayarwa ba in sayarwa ne to sai ai magana kudi nawa aka sayar amma yanzu bashi to ba a zuwa lokacin biyan bashi sai a canza shi da wani abu saboda gudun kada wani alheri ya shigo ciki kada wani bashi kada wani wata riba ko wani amfani ya shigo ciki wanda shari'a kuma tana gudun hakan to bashin shinkafa aka ci bashin shinkafa za a mayar haka yake shi wannan farashin al'amari ne na Allah dan ya karbi kayansa yana 35 ko da 7 din gobe ko jibin Allah yayi sai ta koma 57 din ko 60 yan wacce da take hannunsa ira 57 din idan Allah ya ga dama sai ta koma 25 tana hannun nasa yawa to babu wani daure kai a cikin wannan al'amari Allah ta'ala ala sannan wajen biyan ba za su ƙara adadin shinkafa ba saboda tunanin cewa firicin wannan target shi ma ya zama kenan dai abin da ake guru ya shigo ciki ba zai a ce to yanzu su biya buhu 15 ba dan su cike jibin abin da a wancan lissafin sai aka rasa shi lokacin da aka bayar ba magana 57 akai ba magana buhun shinkafa akai yanzu ma lokacin biya magana buhun shinkafa ne Allahu a'lam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait بارقنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت لا عز من أديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصرفك اللهم من جميع ذنوب الخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله